daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da Amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Ninya da ke birnin Kwanni. Za kuma iya sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 28 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Bahari Auna ce tare da Baba Yakubu Makeri a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanan labaran duniya.
Kuma dugun ɗan adawan kasar Venezuela wanda kuma ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa mai riko Juan Guaido ya nemi wato ai gudanar da wata zanga-zanga na kwanaki biyu. To sai kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana ganin kasar da kashi 50 na yuwar ɗan majalisar tarayyar kasar da ke kan teburin shawarwari ba za su cimma samar da kuɗin gina katanga da ya buƙaci ba. Sai kuma gwamnatin Najeriya ta yi gargaɗi ga kasashen ƙetare akan yin katsalandan a harkokinta.
Kanun labaran duniyan kenan kuka saurara. To a Najeriya, a birnin tarayya Abuja, ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga saboda matakin dakatar da alƙalin alƙalai da shugaba Buhari ya ɗauka.
Amma ba mu so a sa siyasa a komai. An kama shi da case ko a bi ka'ida ko ka a bi ka'ida su dai san su yi abin da za su yi. Mu dai da muka zo nan, mu ya fita.
Bayan haka, za ku ji rahoto akan wani taron bunƙasar noman tumatir da aka yi a jihar Kano. Sannan za mu liƙa jihohin Tawa da Agadez a Niger domin mu ji yadda suke yunkurin jan hankalin matasa game da ƙalubale da ke tattare da fita ƙasashen waje ta barauniyar hanya. Muna kuma tafi da shirin ilimi da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta email. Amma da farko, bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Madugo ya dawon kasar Venezuela wanda kuma ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa mai rikon kuriya Juan Guaido ya kira akan gudanar da zanga-zangan kwanaki biyu a wannan mako a kokarin sa na baya-bayan nan na karkato da ra'ayin rundunar sojin kasar zuwa gare shi kuma ya nisanta su daga shugaba Nicolas Maduro. Da farko, Guaido ya nemi 'yan Venezuela su gudanar da zanga-zangar lumana ta sa'o'i biyu a ranar Laraba don su buƙaci rundunar sojin kasar su goyi bayan jama'a. A ranar Asabar kuma, Guaido ya buƙaci magoya bayansa a duk inda suke a cikin kasar da ma duniya baki ɗaya su ba zama akan tituna a wani mataki da ya zo daidai da ƙarshen wa'adi da ƙungiyar tarayyar Turai ta sanya na sanar da sabon zaɓen. Guaido ya yi ta yin ba sojoji da suka yi watsi da gwamnati mai ci Nicolas Maduro da suke neman goyon bayan demokradiyya afuwa. A wani taron manema labarai da aka yi a jiya Lahadi, Guaido ya faɗa cewa muna jiran ku sojojin Venezuela, muna kuma jira mu ga ku sauke wato nauyi da ya rataya a wuyan ku bisa kundin tsarin mulkin kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana ganin kasa da kashi 50 na yuwar 'yan majalisar tarayyar kasar da ke kan teburin shawarwari su cimma yarjejeniyar da za ta samar da kuɗi na ginin katanga a kudancin iyakar kasar wanda zai amince da ita. Trump ya faɗa wa jaridar Wall Street Journal a jiya Lahadi cewa akwai mutanen kirki a cikin kwamitin da ke zaman shawarwari daga manyan jam'iyyun siyasa na kasar, amma kuma ya bayyana shakkunsa na amincewa da wani kuɗi kasa da dala biliyan 5 da miliyan 500 na gina katangam wanda yake ta nema a bashi. Trump ya ƙara cewa dole ne in yi abin da ya dace. Shugaban ya kuma ce baya tunanin zai amince da baiwa bakin haure waɗanda aka shigo da su Amurka ta barauniyar hanya tun suna ƙanana da ake kiran su dreamers su zama 'yan ƙasa. Ya ce makomar wannan bakin hauren da aka shigo da su Amurka tun suna yara wani batu ne ta daban da za a duba a wani lokaci na daban. Trump ya ce tabbas akwai yuwuwar sake dakatar da wasu ayyukan gwamnati indai bai samu abin da ya bukata na gina katanga ba. Ya kuma ce yana iya wato ya ayyana mataki na tabaci kasa da wanda wato zai samu damar kudin zai samu damar samun kudin na gida katangan ba tare da amincewar ƴan majalisun tarayya ba mataki wato tabbas da ƴan Democrat zasu kalubalanci a kotu. Wata kotun kasar China ta yanke wa wani shahararren lauyan kare ƴancin bil'adama Wang Quanzang hukunci na zaman gidan yari shekaru 4.5 akan laifi da yayi rashin mutunta ikon kasar. Kotun da take garin Tianjin a arewa maso gabashin kasar ta faɗa a wata sanarwa na yanar gizo cewa wato an yanke wa Wang hukunci ne akan wato dakatar da shi daga shiga harkokin siyasa tsawon shekaru 5 a matsayin hukunci na biyu. Wang dai shine lauya mai kare masu rajin siyasa da waɗanda ake musguna musu da kuma mabiya wata kungiyar addini. Yana cikin sama da mutane 200 da aka kama a wani samame da aka kaiwa lauyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma ƴan fafutuka a shekarar 2015. Wang ya kwashe shekaru 3 yana tsare ba tare da ganin matarsa Lin Wenzu ba da kuma lauyoyin da suke kare shi har sai ranar 26 ga watan wato Disamba kenan da aka yi masa wata shari'a inda ya gana da mutane. Lin Wenzu ta himmantu wurin kalubalantar matakin tsare mijinta lamarin da ke zama bijirewa ga hukumomin China. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta gargaɗi ƙasashe ketare akan yin katsalanda a harkokinta. Ƙasar da take yankin Afirka ta yamma ta jaddada cewa za ta gudanar da zaɓen shugaban ƙasa na gaskiya da adalci a ranar 16 ga watan Fabrairu da take tafe. Da yake mai da martani akan sukar da Amurka da Burtaniya da kuma kungiyar tarayyar Turai suka yi akan dakatar da babban alƙalin Najeriya mai magana da yawun shugaba Buhari a ranar Juma'a ya ce shugaban ya ɗauki matakin da ya dace. Gwamnatin tarayya tana da ƙudirin na aniyar tabbatar da zaɓen gaskiya da adalci. Wannan gwamnati ba za ta saba wa doka ba kuma ba za ta amince da tsoma baki a cikin harkokinta ba a cewar Malam Garba Shehu a wata sanarwar da ya fitar a ranar Asabar da Marice. An zaɓi shugaba Buhari mai shekaru 76 tsohon wato shugaban soja a shekarar 2015 ne. Yanzu yana kuma neman sake zaɓensa a karo na biyu a ƙasar da tafi kowace ƙasa a nahiyar Afirka yawan al'umma. Bangaren shari'an ƙasar ce ita ce za ta zartar da hukunci akan duk wanda ya kalubalanci sakamakon zaɓe.
Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka a birnin tarayya Abuja ana nan ana cigaba da zanga-zangar goyon baya da kuma ta'allawa dai da dakatar da alƙalin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari yayi a makon da ya gabata. A daidai lokacin da kungiyar lauyoyin Najeriya ke wani taron gaggawa kan dakatarwar. Ga Hassan Maina Kaina dauke da rahoto.
Kanin da ya mame hedikwatar kungiyar lauyoyi ta Najeriya kenan ɗazu da rana a nan Abuja yayin da lauyoyin ke wani taron gaugawa don tattauna batun dakatar da alƙalin Najeriya mai shari'a Walter Onogen da shugaba Muhammadu Buhari yayi. A daidai lokacin da lauyoyin ke taron, wata kungiyar lauyoyi ta daban kuma da ke rajin kare kundin tsarin mulkin Najeriya ta kaddamar da wani zanga-zanga na lumana a wajen sakatariyar kungiyar lauyoyin. Waɗanda ke nuna damuwa kan dakatar da Justice Onogen, na tambayi shugaban wannan lauyoyi Barista Giwa Victor ko menene korafinsu.
If you remove the CJN through any other means, it is a jungle justice.
Idan fa ka cire alƙalin Najeriya ta barauniyar hanya, to wannan mataki ya zama kama karya. Ba za ka yi hukuncin kama karya ba. Duk abin da muke cewa shine idan ka kama barawo, to ka kai wannan barawo ga ƴan sanda kuma su kai shi gaban kotu, albashi alƙali ya ɗaure shi bisa doka. Maimakon ka ce ka ɗau taya ka ƙone shi, abin kenan fa da gwamnatin tarayya ta yi. Eh, lalle za a iya cire alƙalin Najeriya, to amma a bi tsarin mulkin Najeriya.
Yes, the CJN can be removed but we must do it.
A daidai lokacin da waɗannan lauyoyi ke wannan zanga-zanga ne kuma wasu ƴan kungiyar fararen hula suka danno harabar sakataren kungiyar lauyoyin inda su ma suka kaddamar da zanga-zangar goyen bayan matakin shugaba Muhammadu Buhari na dakatar da alƙalin alƙalan Najeriya. Zelani AK Musa dake jagorantar kungiyar mai suna One Nigeria ya mana ƙarin bayani.
Ai bayan da za a ce wai wannan arm of government na judiciary a ce an samu element ko 1% element of corruption ne wai sai a bar shi. So bayan da za a yi mu bari mun samu shugaban kasa jajirtacce kuma a ce wai an kaddamar da wannan abun wai wasu lawyers su zo su ce wai abun bai dace ba. So akwai abin da idan mutane ba su yarda da shi ba dole a yi gaggawan yi. Idan ka'ida suke so su bi su yi gaggawan yi. Idan suna so a yi round it office na gabaki ɗaya cikin sati ɗaya za a yi da babban mu a nan ba. Amma ba mu so a sa siyasa a komai. An kama shi da case ko a bi ka'ida ko ka a bi ka'ida su dai san su yi abin da za su yi. Mu dai da muka zo nan. Mu ya fita tunda dai akwai element of corruption be declared asset dishi ba almost 1.something billion a gani bai taba salary dishi ba for almost 18 months ya akai da yake fund din assets din shi
ba dan dai ɗan sandan kwantar da tarzoma sun yi gaggawan shiga tsakani ba da an yi mamunan tashin hankali tsakanin bangarorin biyu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida da Hassan Maina Kaina. To har ila yau dai a Najeriya a ƙarshen mako ne aka kammala taron masu ruwa da tsaki kan harkokin noman tumatir na ƙasa a Kano, inda aka tattauna game da muradu da kuma ƙalubalen da manoman tumatir ke fuskanta a Najeriya. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto.
Cibiyar bunƙasa noman tumatir ta Tekno Sab haɗin gwiwa da ma'aikatar noma da raya karkara ta tarayyar Najeriya ne suka shirya taron, inda masana da manoman tumatir kana da jami'an gwamnati suka ƙara wa juna ilimi kan yadda za a haɓaka harkokin noman tumatir a Najeriya.
An haɗa da masu binciken tumatir, masu samar da irin tumatir, masu siyarwa da masu maganin feshi, da masu sarrafa tumatir, da manoman tumatir, da kuma masu sayar da tumatir din. Kamar da sani tumatir ka san wani abu ne wanda yake abu ne nan da nan wani lokaci da yake yi in ba a sarrafa shi ko amfani da shi ba ana iya samun matsala. So gwamnatin jihar Kano za ta kokari ta ga duk abin da aka fito da shi wato sakamakon wannan taro wanda za a bayyana bayan taro za ta kokari ta ga duk bangaren da ya shafe ta insha Allah daidai gwargwado za ta ga ta yi shi.
Professor Mahmud Daneji kenan manajan daraktan hukumar bunƙasa ayyukan noma da raya karkara ta jihar Kano mai lakabin Nada. Wakilai daga kungiyoyin manoma mata da maza ne suka halarci taron na yini guda. Hajiya Salamatu Garba shugabar kungiyar Wofan mai tallafa mata manoma a yankunan karkara ta ce taron na da alfanu ga mata manoma.
To shi yasa kaga matan mu suka dauki wannan harkan da muhimmanci. Kamar yanzu da mata yanzu sun fara sarrafen amfanin gonan su kamar su tumatir din nan an fara ganewa kuma an san muhimmancin mata yanzu. Kowace da ka gani a nan tana da mata 90 karkashinta. Abinda muke cewa cluster. Kowace tana da cluster uku. So shugabannin clusters din nan suka zo. So yanda kaga an yi magana kuma su 60 ne suka zo. So 90 so 60 za su samu wannan. Wa'ancan kuma su ma suna da cluster. Banda wannan muna da abin da ake ce ma step down. So za a sake yin step down tare da matan nan. Kai koyi ka koyar kuma kowa zai amfana daga wannan.
Babban daraktan cibiyar raya noman tumatir ta Tekno Sab a nan Najeriya Musalare Omunu ya ce ana hasarar kimanin kashi 45 cikin 100 na adadin tumatirin da ake nomawa duk shekara a Najeriya. To amma kwamishinan gona da albarkatun ƙasa kuma mataimakin gwamnan Kano Alhaji Nasir Yusuf Gawuna na cewa
samun jituwa tsakanin su masu noman da kuma masu siya domin sarrafa shi. Jituwan nan shine zai kawo rashin asarar da ake rage asarar da ake yi. Ma'ana idan sun noma a samu a siye shi da daraja. Kamar yadda aka sani tumatir yana da kuɗi hawa biyu, lokacin da yafi tsada da lokacin da yafi koyaushe araha. to idan da masu shuka shi da kuma masu siyansa domin su sarrafa aka yadda sai a fito da wata matsaya cewa akwai farashi na koli akwai wanda yake na ƙasa yanda shi manomi ba za a zalunce shi ba shi ko mai siya sarrafa shi ma ba za a zalunce shi kuma yanda aka sani kamfanin da ku yafi kowanne girma na sarrafa tumatur a Najeriya yana Kano shine Dangote Tomato Factory wanda yana metric ton 1,200 a rana saboda haka yafi kowanne girma yafi kowanne to muna nan muna ta maganganu tsakanin kamfani da manoman mu da kuma waɗanda suke kawo mana tallafi domin mu ga cewa an kai wa wannan matsayar
Alhaji Nasir Yusuf Gawo nake nan mataimakin gwamnatin Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Mahmud Ibrahim Kwari kenan to a Niger mazauna a jihohin Agadez da Tawa da ƴan Niger da ke zama a ƙasashen Nigeria, Ivory Coast da Libya ne suka haɗu da sarakunan gargajiyansu da shugabannin ƙananan hukumomin jihohi a jihar Tawa don tattaunawa akan zaman lafiya da tafiya ƙasashen waje ko neman zuwa Turai ta barauniyar hanya ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani
Jihohin Agadez da Tawa da ƴan Niger mazamna ƙasashen Najeriya, Ivory Coast ko Côte d'Ivoire da Libya ne suka haɗu a ƙarƙashin hukumomin jihohin guda biyu da sarakunan gargajiyarsu da shugabannin ƙananan hukumomin jihohin guda biyu a garin Abalak da ke cikin jihar Tawar jamhuriyar Niger don tattaunawa akan zaman lafiya da tafiya ƙasashen waje ko neman zuwa Turai ta barauniyar hanya. Musa Abdurrahman shine gwamnati jihar Tawa. Sanadin munin wannan lamari na tafiya ta barauniyar hanya hukumomin wannan kasar tare da tallafin abokanan hulɗarta sun ɗauki matakai daga cikinsu har da girka wasu cibiyoyin saka ido a kan baƙin hauri a jiha da gundumomi har ma a cikin da'irori kamar Kau, Abalak da Bagaruwa wannan ko ta la'akari da dokokin tafiyar ƙananan hukumomin wannan kasar. Taron na wakana ne a ƙarƙashin ƙungiyar Tamet da jan ƙoƙarin Association Migration et Développement AMD kuma wannan shine karo na biyar ake gudanar da irin wannan ganawar. Muhammad Iddar shine shugaban gundumar Abalak. Ina fatan cewa a lokacin da zamu kammala wannan taron da tuni ya cimma burinsa ta la'akari da yanda aka yi jawabai da daukar alƙawalla muna iya cewa a yau da dama daga cikin matasanmu sun canza shawarar tafiya ƙasashen waje domin duk abin da suke bukata akwai shi a nan. Taron zai dauki kwanaki biyu a garin Abalak na jihar Tawa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga Tawa a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda lokaci ke cewa karfe 10 na safe da minti 18. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC shirin namu na yau zai daura daga inda muka dakata a makon jiya inda muke tattaunawa da tsohon shugaban jami'ar gwamnatin jihar Jigawa da ake kira Sule Lamido University kafin Hausa. Professor Yusuf Ribado ya ci gaba da bayanai kamar haka.
Domin koda wasu malaman akwai wanda ake kira kamar visiting ko part-time malamai waɗanda
suke zuwa daga wasu wurare
daga wasu jami'o'i a cikin tarayyar Najeriya gaba ɗaya muna samu su suna zuwa suna taimaka mana kamin dai mu samu manyan shehunan malamai waɗanda daga nan jami'a to yanzu nan haka muna da malaman mu wanda suke karatu a ƙasashen waje sun fi 18 akwai kuma wanda suke karatu a cikin jami'a jami'o'in Najeriya suna karatu digiri na biyu da digirgir digiri na uku.
Lokacin da aka nada kaka shugabanci wannan jami'a, watakila da ka zo ka ga yadda yanayi yake, ka ayyana mizanin da kake so ka kai kafin wa'adin ka na shekara biyar ya cika. Ya zuwa yanzu da nake magana da kai saura kwana uku ko hudu ka bi da kayayyakin aiki, ragamar aiki. Ka cimma wannan abin da ka baiwa kanka misali abin da ake cewa target?
To alhamdulillah, da nazo dama mun zo da niyya akwai abin da ake cewa wato shiri, zaka yi plan, akwai abin da ake cewa strategic plan, wato menene zaka ayyana ayyukan da zaka ayyana duk an zayyana su nan da shekara biyar. Muka zauna muka yi wato plan ne kawai, zai yi ka samu ka ci 100 bisa 100 ko 90 bisa 100 ko 80 bisa 100. To mun yi wannan targets din, to amma dama wannan shiri ne kawai, domin in baka da shirin zaka zauna lokaci ya zo ya wuce baka yi komai ba. Mun yi wannan plan kuma mun yi kokari mu bi shi. To alhamdulillah gaskiya ba zan ce mun ci 100 bisa 100 ba ko 90 bisa 100 ba, amma ina ganin 80 bisa 100.
Professor mai sakon ka, watakila ga dalibai da malamai, abokan aiki da kuma sauran al'ummar gari musamman yan jigawa da kazo daga can Adamawa Fufure kazo kai musu aiki?
To alhamdulillah ga dalibai kashi biyu, dalibai da suka gama na ba su shawara nan wurin bikin yara daliban cewa su zama na abinda ake cewa ambassadors na jami'an mu, su ne wato kamar idon mu inda suka je duka
jakadun
yawa, su zama jakadun mu inda suka je duka a san cewa lalle wa'annan sun samu karatu mai inganci kuma suna da kyakkyawan hali da sauransu. Ga wa'anda suke ciki na gaya musu su kuma su san cewa suna da sa'a, sun yi sa'a ne su shiga nan jami'a, domin shehunan malamai da yawa in suka zo nan sai su tambaye ni ko jami'an nan ta private ce, wato na gashin kai, ta kuɗi ce ba ta gwamnati ba, wasu da yake kaga sunan an ce su Laila Mido University, domin abubuwan da suka gani a cikin jami'an ne. To na gaya musu kun samu dama, kun samu izini ku yi karatu a nan, dole ku yi shi da kyau, ku samu ku ci jaraba, ku samu ku kammala karatu, ku shiga duniya ku yi aiki, ku shiga duniya ba Najeriya kawai ba, cikin duniya gaba daya. Ga malamai kuma su san cewa amana ce aiki da aka ba su, dole su riƙe amana, su koyar da yara na yadda ya kamata, su ma kuma su ƙara kansu ilimi, wato kuma mutum ko kana da PhD ne ma ai ba ya an ce ka san komai bane. So akwai conferences, seminars da ake yi, to an sa wannan sosai, training kuma kaga wannan hukumar TED Fund tana taimaka sosai ga wannan. So su zama amana nan, su riƙe amana. Mutanen cikin gari kuma dama wannan jami'an su ne, kuma wannan wuri ne mai haske, wato kokari taimaka da ake mana su ci gaba da yin shi. Akwai wato zaman tare sosai mai kyau tsakanin jami'a da mutanen gari. Ga gwamnati kuma su san cewa wannan ba kuɗin da za a sa a harkan ilimi a ce yayi yawa, kuma kamar yadda aka yi a lecture ma jiya, wato harkan ilimi ma ba a sa siyasa ciki, domin abu ne wanda na jama'a ne gaba daya, ba sai wani da wani ba. In an zo za a yi aiki fi sabilillahi, kowa ya zo ya yi nashi ya wuce, wani ma zai dora nashi. Shine kuma za an ce gwamnati tana kokari, kuma ta ci gaba da kokari a kammala especially projects, wannan manyan ayyuka da aka fara tun shekara 2013, samu a kammala su sannan sai a dora akai.
Jami'an nan tana amfana da assistance na TED Fund, kuma watakila ma an yi kuna kawance na tarayyar aiki da wasu jami'o'i.
Okay, TED Fund yanzu kusan shekara 2 kenan abinda muka fara samun amfani. Akwai fannoni daban-daban, akwai na karatu na karo ilimi na ka malamai, akwai na conferences wanda kowa ma'aikacin university da malamai da wanda ba koyarwa suke yi ba ma, akwai na library wato na ɗakin karatu intervention kenan, akwai kuma na bincike wato research. To babban kam na projects wannan na gine-gine, to na gine-ginen nan yanzu na akwai ma na wani sangaya kusan ₦484,000
a daga an ba. Kina magana ta nazarin aikin gona?
Akwai na nazarin aikin gona, shi ba a fara ba, ginin kenan. Dama mun je batun na nazarin ne, to amma akwai takardu da ya kamata a kai a NUC a canja academic brief din kamin a yi wannan. To amma akwai nazarin entrepreneurship da ake cewa na koyon sana'o'i, to shi ma kusan miliyan 120 or so an fara. To akwai abin da ake kira zonal intervention, shi ma an ba mu laboratories, an kawo kaya kusan na miliyan 200 da kaya da kwamfutoci na miliyan 200 da equipment, wannan kusan miliyan 120 na kayayyakin lab, sannan kwamfutoci na kusan miliyan 80.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, da bakon namu Professor Yusuf Rubadu, sai wadda ta hada kuma ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Allura mai ilimi shike morewa, walƙoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimi.
Yusuf Aliyu Harande kenan da shirin sa na ilimi. Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraro.
Sakon mu na farko a yau cewa muna fatan duk wasu masu rike da makamai ba bisa ka'ida ba a Najeriya za su gaggauta mika su ga jami'an tsaro don bada gudunmawa samar da zaman lafiya a cikin ƙasa, kamar yadda hukumar 'yan sandan ƙasar ta sanar. Sako daga Baffa Haruna Bajoga, garkuwan kungiyar murya talaka. Sai kuma sakon mu na gaba dake cewa matakin dakatar da alƙalin alƙalan Najeriya da shugaba Buhari ya dauka akan zargin sa kan kin bayyana gaskiya game da dukiyar da ya mallaka yayi daidai, da fatan gwamnati za ta ci gaba da zakulo irin waɗannan bargoro ma'aikata domin a hukunta su. Sako daga Alhaji Mele Yusufari. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Bashir Kansila sojan Dirin Daji jihar Kebbi da Sani Umar na Liliya mai mai makuku jihar Kebbi. Suka ce gaskiya ya kamata hukumar zaben kasar mu Najeriya ta gaggauta daukar mataki akan wasu gungun 'yan siyasa da suka bullo da wani sabon salo na sayan katin masu zabe, muddin ana son a yi zaben gaskiya da adalci. Allah ya ba mu shugaba na gari, amin. Sai kuma sakon mu na gaba dake cewa ya kamata shugaba Maduro ya amsa kiraye-kirayen kasashen duniya na sake gudanar da sabon zabe kamar yadda kasashen duniya suka bukata. Sako daga Garba Sabio la Sa'idawa Gashuwa. Sai kuma sakon mu na gaba da ya fara da sallama ya ce gaskiya ya kamata shugaba Buhari ya dinga mutunta dokar ƙasa wajen aiwatar da abubuwansa kafin ya zartar, ganin yadda ake cece kuce dangane da tsige babban alƙalin alƙalan Najeriya. Sako daga Mansur Almugumel.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ta harkokin cikin gida na ƙasar Italiya ya yi barazana kai ƙarin wata wato ma'aikatar na jirgin ruwa da ke ceto bakin haure da aka hana ta zuwa wato tashar jirgin ruwa na ƙasar Italiya din. Jirgin ruwan Sea Watch 3 ta tsaya a gabar tekun Sicily to ranar Alhamis bayan ya ceto wasu bakin haure su 47 daga tekun Mediterranean kwanaki da suka wuce. An baiwa jirgin damar tsayawa wurin ne saboda barazanar yanayi akan teku. Ministan cikin gidan Italiya Matteo Salvini ya ki yarda a buɗe wa jirgin ruwan wato tashar Italiya don kada ya jirge bakin haurin da ya kwaso. Salvini shine shugaban jam'iyyar masu ra'ayin mazanjiya, ya ɗauki wani mataki na wato hana jiragen ruwa da suke ceto bakin haure daga tekun Mediterranean tsayuwa a tashar jirgin ruwan Italiya. Salvini ya zargi ma'aikatan jirgin na Sea Watch 3 mallakar wata kungiya ta bada agaji ta kasar Jamus mai suna Sea Watch da yin safarin bil'adama. Wasu 'yan majalisar Italiya sun shiga cikin jirgin Sea Watch 3 a jiya Lahadi kuma sun bincike hali da bakin haure suke ciki. Sun ce bandaki ɗaya ne kadai bakin haure 47 suke amfani da shi, kuma suna nan suna fama da tsananin gajiya. Madugun 'yan adawan kasar Venezuela wanda kuma ya ayyana kansa a matsayin shugaba mai rikon kwariya, Juan Guaido, ya yi kira a kan yin zanga-zangar kwanaki biyu a cikin wannan mako.
kamar sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana inda zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya ta na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Sai injiniyan mu ne Mr. Jonah Cummings. Amina Bahari a wani ke cewa sai mu haɗu insha Allahu a shirin mu na gari. Kada ku yi nisa, muna tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.